c'est l'heure du ouvert.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger, Sita Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan martanin daliban jami'ar Jos kan amincewa da koyarwa ta yanar gizo da jami'ar ta yi. Jami'an Duane a Jamhuriyar Niger sun kudiri aniyar kange duk hanyoyin smuggle. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, wani alkalin kotun tarayya ya hana gwamnatin Amurka aiwatar da dakatar da mayar da wasu 'yan kasashe na kwanaki 100, wanda hakan shine muhimmin abin da shugaba Joe Biden ya sanya a gaba. Alkalin gundumar Amurka Drew Tipton ya bayar da umarnin hanin na wani dan lokaci da jihar Texas ta nema, wanda a ranar Juma'a ya kalubalanci wani sakon ma'aikatar tsaron cikin gida wanda ta bada umarni ga hukumomin shige da fice da su dakatar da galibin mayar da mutanen zuwa kasashen su. Tipton ya ce gwamnatin Biden ta gaza wajen samar da wata gamsasshiyar hujja wacce za ta dace da tsawon kwanaki 100 kan korar mutanen. Umarnin Tipton ya kasance mummunan koma baya ga gwamnatin Biden wacce ta gabatar da canje-canje masu yawa da masu neman shige da fice ke nema game da shirin bayo bakin haure kimanin miliyan 11 da ke zauna Amurka ba bisa ka'ida ba damar zama 'yan ƙasa. Biden ya alkawari a lokacin da yakin neman zabansa zai dakatar da korar bakin. A karan farko tun lokacin da aka rantsar da shi, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana jiya Talata da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, inda ya nuna damuwa game da kama ɗan adawa Alexei Navalny da kamfen ɗin leƙen asiri na Moscow ta yanar gizo da kuma biyan kuɗi don kashe sojojin Amurka a Afghanistan, a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin Biden biyu. Matsayin Biden na nuna alamar rashin ɗaga ƙafa da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke masa, wanda galibi ke bayyana farin cikinsa da kyakkyawar dangantakar shi da shugaban na Rasha. A lokaci guda, a cewar waɗanda suka shaida kiran na ɓangaren Amurka, Biden ya faɗa wa Putin cewa ya kamata Rasha da Amurka su kammala ƙarin shekaru 5 na yarjejeniyar sarrafa makaman nukiliya kafin ta ƙare a farkon watan Fabrairu. Babu wasu bayanan tattaunawar nan da nan daga Moscow, amma Rasha ce ta fara tuntuɓi Biden a farkon kwanakin wa'adinsa na shekaru 4 a fadar White House. Shugaban na Amurka ya amince, amma bayan ya shirya tare da muƙarrabansa kuma ya samu damar yin waya tare da wasu ƙawayen Amurka uku na kusa da Amurka, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel. Ba a san yadda Putin ya mayar da martani ga Biden ba game da batun da ke haifar da rikici tsakanin kasashen biyu. Babban mai gabatar da ƙara na tarayya da ke bincike game da keta haddin Majalisar Dokokin Amurka ya faɗi jiya Talata cewa yana sa ran za a gabatar da tuhume-tuhumen nan da makon nan, yayin da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ke kokarin bin sawun mutane sama da 400 da ake zargi a cikin wannan bincike. Fiye da mutane 135 aka kama dangane da keta haddin da aka yi ranar 6 ga watan Janairun, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 5 kuma ya sa mambobin majalisar hanzarin ɓuya don kare lafiyarsu, a cewar muƙaddashin Attorney General na Amurka Michael Shawin a yayin ganawa da manema labarai. Mafi yawan waɗanda ake zargin an kama su ne akan ƙorafe-ƙorafe na aikata laifi, wanda ya kasance zai ba gwamnati damar gina shari'ar aikata laifuka da za a gabatar da ita ga babban alkali. Ba za a iya yankewa mutum hukunci ba kawai game da ƙarar laifi a kotun tarayya. Hukumar FBI na bincike ko watakila wasu gungun mutane sun shirya makirci tun da farko don kutsa kai cikin majalisar, kuma Shawin ya ce yana sa ran wasu za su fuskanci tuhumar ta yadda zaune tsaye. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya talata shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ci gaba da matsalan bakan abin da ya kira kishin kasa na allurar rigakafi. Yana mai cewa dole ne kasashe matalauta su sa ido su jira yayin da kasashe masu arziki ke ci gaba da shirye-shiryen rigakafin. A jawabinsa na rufe taron kwana 10 na kwamitin zartarwa na WHO a Geneva, shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk ranakun da ke wucewa rarrabuwa na ƙara girma tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su da shi. Ya ce duniya na fuskantar mummunan lalacewar tarbiyya idan ba ta yi aiki ba don daidaita allurar rigakafi. Ya kawo misali da nazarin baya-bayanan da ke nuna yadda irin waɗannan manufofin ke cutar da tattalin arzikin duniya ta hanyar barin wasu ƙasashe a baya. Hukumar WHO ta tsara shirye-shiryen haɗin gwiwa na allurar rigakafi don samar da allurar rigakafi da maganin COVID-19 ga ƙasashe masu fama da talauci na fuskantar giɓin allurar rigakafi da kuɗaɗe. A halin yanzu, Tedros ya ce ƙasashe masu arziki a wasu lokuta sun sayi miliyoyin rara alluran. Mafi yawan 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dattijan Amurka sun kaɗa ƙuri'a jiya talata kan amincewa da gudanar da shari'ar tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Kan koya tunzara ta yadda zaune tsaye a ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata a harabin majalisar dokokin Amurka, wanda hakan ke nuna cewa mai yiwuwa yana da isassun ƙuri'un da za su tabbatar da wanke shi. Ƙuri'a ta kasance membobi 55 sun nuna goyon baya ga ci gaba da shari'ar, 45 kuma ba su amince ba, amma 'yan Republican 5 ne suka haɗu da dukkan 'yan Democrat 50. Ana buƙatar ƙuri'u kashi 2-3 don yanke hukunci, wanda zai buƙaci 'yan Republican 17 su juya wa Trump baya, a zaton 'yan Democrat duk za su jefa ƙuri'unsu baki ɗaya a kan Trump bayan sun saurari ƙarar da aka shigar lokacin da aka fara shari'ar a ranar 9 ga watan Fabrairu.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Ɗaliban jami'ar Jos a jihar Plateau na nuna farin cikin buɗe jami'ar da gwamnati ta yi, sai dai a lokaci guda sun nuna damuwarsu ga yanda hukumomin jami'ar suka ɗau hanyar koyarwa ta yanar gizo. Ga dai rahoton Zainab Babaji.
Jami'ar ta Jos dai ta yi kusan shekara guda tana kulle saboda daƙile cutar corona. Yayin da na shiga harabar jami'ar na tarar da ɗalibai da dama da suka kagara su ci gaba da karatunsu, sun shaida min yadda rufe jami'ar ya maida su baya a harkokin karatunsu.
Sunana Tanko Yusuf. Ya kamata a ce da yanzu muna final year, amma har yanzu ga mu nan muna nan a makaranta.
Ana maganar cewa wato yawanci yanzu za ku yi amfani da na'urori na zamani wajen gudanar da ayyukan karatunku.
In kin duba yanayin network na Najeriya ma bai da karfi. In ka samu mai karfin ma yana da tsada. Waya da tsada, laptop da tsada, network tsada. Yanzu gaskiya abubuwan da su mana wuya. Malaman da su iya yin abinda da su iya yi ta wurin a ce sun ba mu area of concentration, in ma za mu je mu nema ne, in kuma akwai handouts ne da za su ba mu je mu karanta, wancan zai taimaka. Amma gaskiya ina ga zuwa makaranta zai fi taimaka mana akan a ce online classes.
Sunana Sarah Daniel King. Ya jamu baya kuma za rush na mu din nan yanzu su kuma ya biya cousin don rush din ne. Wadon su babu su resume da kaya din ma wanda ana expect mu mu dun ba mama believe Allah zai just see mun abun da zai yi kai da fiye kai mu yi mu gama kai.
Wasu daliban jami'ar Jos kenan. Shugaban jami'ar ta Jos Professor Saidi Sebastian Maimako ya ce dole kalandar karatun ɗalibai da wasu harkokin jami'ar ya canza kenan.
Kai akwai damuwa, kin ga yanzu muka yi shekara daya kenan muna gida. Kalanda namu yanzu ya canja. In kin duba kin ga yaran da muka admitin nasu last year wanda suka shigo kenan. Ai musu lectures kawai na koyarwa na sati biyu. Kuma akwai yaran da suka rubuta jam a 2020 har yanzu su suna nan suna jiran admission. Wannan za su yi shekara biyu kenan suna jira a gida. So amma dai zamu ga abin da zamu iya yi.
Kamar abin da za ku iya yi, akwai su jami'o'i wato sun dauki sabon salo na yin amfani da na'ura na zamani wajen koyarwa. Ku anan za ku dauki wannan matakin ne?
Kware muna kai. yadda za a yi koyarwa yanzu ba zai yi kamar na da ba ba wai sai lalle dalibai namu sun zo class sun zauna a yi musu koyarwa ba ko a ina inda suke in suna da internet za a yi musu koyarwa muna so mu hada duka biyu
shugaban jami'ar ta Jos ya kuma ce sun dauki tsauraran matakan takaita yaduwar cutar corona inda suka sanya dokar kowa ya sanya takunkumi kafin shiga jami'ar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Masu sharhi kan al'amuran zabe a Najeriya na nuna amfanin mayar da ragamar gudanar da zaben kananan hukumomi kan hukumar zabe ta kasa dan hakan na rage tasirin gwamnoni kan waɗanda kan lashe zabukan hakan nan masu sharhin na magana kan yancin samun kuɗin gudanarwa na hukumomin dan su ma su sami yancin aiki daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kori
yanayi na cinyedu da jami'in da ke rike da kujerun gwamna a kowace jiha a Najeriya ke yi a duk lokacin zaben kananan hukumomi na daga cikin dalilan da manazarta ke cewa yana sababa shakwarkwacewar ayyukan kananan hukumomin
kowa riga sani an dade yana fada cewa ya zama wajibi a shiri zaben kananan hukumomi da karkashin gwamnatocin jihohi yi wajibi ne in ana so a yi ingantaccen zabe a ba hukumar zabe ta mai zaman kanta ta kasa ta rinka gudanar da zaben kananan hukumomi
kuma rage Hayashu Aibu Ungwagwa kenan guda cikin masu gwagwarmayar shugabanci na gari a Najeriya ko kusan makonni biyu da suka gabata jami'ar APC da ke mulki a jihar Kano ce ta lashe dukkanin kujerun kananan hukumomin jihar 44 da kuma kansiloli 484 da alama dai irin wannan yanayi ne ke karya guyar jami'in hamayya to amma honorable Idris Garba Ungolimi mutumin da aka zaba gaban karamar hukumar Tofa a jihar Kano har sau biyar na cewa
gaskiyar magana ni ina ganin cewa kamata yi da bangaren hukumomi a gagarin tsarin mulkin nan da ake na Najeriya a saka shi cewa inda hukumar zabe ta kasa take gudanar da sauran zabubbuka to a gyara a tsatsarar da ta bayar da karkin hukumomin zabe na jihohi idan aka yi haka za a samu wato kyakkyawan karfin gwiwa na hamayya amma ina son tabbatar maka wancan rayin karfin gwiwa da ya haifa a dukkan zakatun yana da na kasa baki daya shine har ya haifa fujar Kano
yanzu aka dai majalisar dokokin Najeriya na aiki akan kundin tsarin mulkin kasar domin gudanar da sauye-sauye kuma wannan batu na cikin jerin batutuwan da ƴan Najeriya ke muradin ganin ƴan majalisar sun gyara akai honorable Sha'ban Ibrahim Sharada memba ne a majalisar wakilan Najeriya
lalle yana da kyau a karbe ragamar zabe daga hannun shugabannin jihohi a mai da shi tarayya wannan zai dade taimaka wajen tsaftace al'amarin Allah ya taimake mu shugaban kwamitin hukumar zabe na majalisar dattawa ɗan Kano ne sanata Kabir Ibrahim ga muna nan ana ta maganganu da su akan yanda ya kamata a yi wannan domin a gyara demokradiya duk wata gudunmawa da ya kamata na ba mu dukkanin waɗanda suke wannan shirye-shirye zan bayar kamar yanda ake ta kokarin harkar financial autonomy na local government din nan shi ma yana cikin abin da yake da tasiri ina tabbatar maka da cewa wannan abu ne da in an yi kowa ya san yadda kananan hukumomi suke a da ba haka suke a yanzu ba kowa idan ka tashi za ka ga ya tafi wurin dan majalisa tare saboda shi ma shugaban karamar hukumar ya kwance ne uwa kwance za ka ji ka tada headquarter karamar mulki ta kananan hukumomi ta mutu murus
a nasa bangaren shugaban majalisar dokokin jihar Kano honorable Hamis Ibrahim Cidare na cewa
tsarin mulkin kasa ya yi tanadi cewa a yanzu dai su kananan hukumomi su zama suna karkashin gwamnatin jiha kudaden suna hade to akwai kokari da ake koyon kuri da ake na gyara ga tsarin mulkin kasa wanda zai ba su wadannan kananan hukumomi cin gashin kansu to duk da haka in Allah ya yarda kwamitin mu na majalisar dokoki ta jihar Kano mai kula da harkokin kananan hukumomi za su yi tsayin daka tabbatar da cewa abubuwa sun canza akan yadda abubuwa suke gudana a da.
Bakin ma'abuta demokradiya ya zo wuri guda kan muhimmiyar rawar da kananan hukumomi ke takawa wajen ci gaban al'umma a can ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A yayin da aka yi bikin tunawa da ranar custom ta duniya a jiya talata shugabannin kungiyar jami'an custom a jamhuriyar Niger sun jaddada aniyar ci gaba da daukar matakan toshe barauniyar hanyar da ƴan smogar ke amfani da ita wannan mataki ne da ke taimakawa ma'aikatan wajen shigar da kudade a aljihun gwamnatin kasar Ibrahim Suleiman Sa'adu shine sakataren custom din
an aka ce ai yake da kin hanci abinda ya kamata dan kasuwa da custom kar su hadu an suna hudda ana iya samu kin hanci a sa takardu da ka zo bakin iyaka koko ka zo gidan wannan sai kai awo kayanka ga abinda ya kamata ka biya kamar shinkawa zaka kawo ya kamata ake kayan ka kawo shinkan nan a san nawa kake biya da ka zo ba ba talauci sai ka biya kudi ma an hana a sa hannun custom akai akai banki a zube banki ya baka takarda ka zo ka nuna musu ka biya sallame ka
SJ ya zo a yi a cimma nasarar wannan guri da aka sa a gaba na kawar da maganar cin hanci daga harkokin nan naku tsakanin ku da custom idan kai laka da cewa wasu sun fi son abu waɗannan hanyoyi na ciwa-ciwa
to shine wani bi mutane ba su gane ba wani bi abin da kake biya wurin jara yayi yawa da kudin awo tunda amaka bi kaida ba duk wanda ya tare ka yana amsa wani abu amma an ka bi kaida kai lisai kama wannan za a yi shi shika 50 an ka yi sarando ko kai smuggle yana huce shika 150 abin za ku kashe to kaga ka bata goma dai bai gyaru ba dan shi wannan abu na fara insha Allah za a gane kurakurai sai a gyara ana she gaba ana gyara ana she gaba a gyara sai abun ya zo daidai
kuna ganin su jami'an duwan ko custom wannan abun za su iya karbar sa idan kai lakar da cewa su ma waɗannan hanyoyi ne wani bi suke bi dan su dan samu abin da za su gyara wasu harkoki da daban watakila za su iya bullo da wata dubara na ganin laifi ko akwai laifin ko babu shi a ce sai za a ci mutun tara watakila ba tare da an bashi takardar rashi ba
abinda ake so da custom da mai kaya duka su gane saboda kasa ake yin shi saboda samu kudade a biya ma'aikata a yi wasu likta ko wurin karatu koko na akwai matsala waje sai a turu mutane su tai su walwale abun na cikin kudin nan su yau custom suna cikin matsala tunda ba su naga samu abin da suke samu da
kudaden shiga na cikin aljihun gwamnati
na aljihun nasu ba su naga samun shi yanzu saboda an hana kudi ya biyo wajen su na biyu in ka lura sun yi so ta yin mission da su zamna cikin biro saboda biro babu wani abu don shi wannan abu na ka yi shi abin yana ta yi daidai wanda muke tamaha wanda ya kamata ya biya jika a bari ya biya jikan shi a bashi takarda wanda aka ce ya biya jika sai aka ce ya kawo jika goma ko jika shirin wannan an ci da haƙƙin shi wani bi wasu na ciya amma ka san wani bi kamar cikin dare in an tare ka kana tsoro ba ta lokaci kana tsoro kuma wani bi in an kara duba in gari ya waye za ga wasu abubuwa da bai kamata ba dok dole ka bada ka huce to kaga irire wannan su ga kawo masalne su kuma ba su da yawa cin hanci abinda yake kawo wani bi in ka je kasuwa wanda bai bi hanya kaida ba ya huce shi kayan shi za su yi arha bisa naka a kasuwa dok zai sai da ya barka
sakataren custom a jamhuriyar Niger Suleiman Sa'adu a zantawar sa da wakilin mu Suleiman Muni Barma to kar dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum Banka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya, shirin ya mai da hankali a kan taron One Planet Summit wanda aka gudanar ta kafar sadarwa ta zamani. Tun za mu dora da bayanan Farfesa Adamu Idris Tanko a game da yadda kasashen Afirka za su amfana da tsarin tallafi da ake baiwa kasashen da suka shiga batun kare muhalli.
Najeriya ma ta zasu amfana da shi domin akwai tsari da aka fito da shi na yadda cewa in ka kare muhallinka za ka shiga cikin masu bada gudunmuwa na duniya yadda za a kare muhallin gaba daya kai ma a baka wani tallafi wanda za ka yi ta aikace da shi duk kuma kasashen da suka shiga cikin wannan yanzu ka dauka babban kasa da kullun nake nuni da ita shine kamar kasar China da ana ganin yadda take ta kwasa ne da za a kare muhalli shine ya bata wata fuska wanda idan ka shiga kasar China za ka ga cewa China yanzu ta ci gaba yadda duk wani ya san kasan China a shekarun baya idan ka daga nan zuwa shekara 10 na baya kuma ka tantance da shekarun 10 na can bayan wannan domin yadda suka shiga wannan batu na kare muhalli wanda suna ake ganin cewa ko da mu kasashen mu na Afirka idan muka shiga irin waɗannan yadda za ka fi sata da sauran manyan kasashe na duniya ana ganin Allah da muhallin kasashen mu zai inganta yadda mu ma rayuwa za ta saukaka sannan kuma zai zama na cewa mu ma mun zama abin kallo da kowa za a kalle shi da mutunci a duniya.
Dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka yayi bayani a game da irin nauyin da ya rataya akan kasashen duniya da suka fi ba da gudunma wajen gurbacewar yanayi. Malami a jami'ar jihar ta Kaduna tambaya a game da tsari da yarjejeniyoyin yanayi sai ya amsa cewa sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu Farfisa Adamu Idris Danko Umar Sale Anka da Dr. Yusuf Sale sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi ma'assala.
Garba kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Wannan makon ne da jaridan Kamaru ce da farkon shafin ta da wanda kuma da cewar da sirrin shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru ne ya gara da wadansu sabbin sarjorin gwamnati a jihohi goma na kasar bayan an kammala zaben nan na gwamnati goma na kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar da shi Ali ta kuma ta ce hukumar da take yaki da ta'addanci a kasar Kamaru yanzu haka tana kokarin dankara wadansu wadanda aka gano cewar suna da hannu a kan gudanar da yakin zamukan harafta ke a kasar sai jaridar kala an da ita kuma ta gudu mata mana cewa yanzu dai shan jijiya kuma karamin ministan shara'a ne na kasar jamhuriyar kamaru kasar faransa ta yi kokari na ganin cewa za ta maka shi a gaban wuya domin a cewa ta yana nuna bambanci tsakanin baƙaƙen fata da kuma fararen fata na duniya jaridar ekonomi kuma cewa jiri kasashen da suke kungiyar ta haɓaka tattalin arzikin nahiyar Afirka da tsakiya sai ma kan yanzu dai sun gudanar da taro a kasar jamhuriyar kamaru don neman hanyoyi na inganta kasuwanci tsakanin su da kuma farfaɗo da harkokin noma da kiwo da ma nema wa nahiyar mafita daga ƙarni talosi da kuma yunwa jaridan sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta bankwado mana cewa dai har yanzu manyan motoci dangane da kayayyakin masarufi da kayayyakin abinci sama da guda 1000 ne yanzu haka suke cike a kan iyakar kasar jamhuriyar kamaru da gabashin kasar da kuma kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya kasancewa da tawayen kasar banki yanzu haka suna ta tattaro da kanun su da dakarun tsaron kasar wanda har yanzu da gwamnatocin kasashen guda biyu sun kasa samu bakin gara za mu kammala shirin namu na wannan makon ne da jaridar da misali ta kasar kamaru an da ita kuma ta rubuta mana cewa gwamnatin kasar ta kamaru ta taka rawar gani wajen kawo tsaro a bangaren yan tsawaren kasa wanda a yanzu haka ne aka sauki baki masu buga wasan tambola kuma yanzu haka suna gudanar da wasannin su ba tare da waɗansu matsaloli ba Muhammad Awarkanda mai Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A daidai lokacin da dubban tutoci ke kadawa cikin wannan hunturun aka rantsar da Joseph Robinette Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 a majalisar dokokin kasar. A cikin jawabinsa na bayan rantsuwa, shugaba Biden ya yi kira ga Amurkawa da sada kansu waje daya don su yi nasara kan kalubalen da kasar ke fama da su kana da kare makomarta. Ya ce tarihi yakini da aiki da hankali na nuna hanyar da za a bi hanyar haɗin kai za mu iya ɗaukar juna da mutunci da girmamawa za kuma mu iya haɗa ƙarfi da ƙarfe mu daina ɗaga murya kana mu kwantar da hankalinmu wannan shine lokaci da muka shiga cikin mawuyacin hali mai cike da tarihi kuma haɗin kai shine zai kai mu ga ci gaba ga waɗanda suke wajen Amurka. Suma shugaba Biden na da sako zuwa gare su. Ya ce, za mu kyautata hurdar mu da kasashen duniya, ba don magance matsalolin jiya ba, amma na yau da na gobe za mu jagoranci ba don misalin ikonmu ba, amma don ikon misalinmu. Za mu yi shi ne da ƙarfin haɗin kai, za mu kasance da ƙarfi, kuma amintattun abokan tafiya wajen tabbatar da zaman lafiya, ci gaba da kuma samar da tsaro. Da yammacin wannan ranar, shugaba Biden ya rattaba hannu na ikon sa na shugaban kasa don cimma waɗansu manufofi da suke cikin zuciyarsa. Ɗaya daga cikin su shine na ganin Amurka ta koma cikin yarjejeniyar Paris da ke duba ɗumamar yanayi. Na biyu shine maida Amurka cikin ƙungiyar lafiya ta duniya, haka da dokar nan da ta hana wasu kasashe da ke da rinjayen musulmai da kasashen Afirka zuwa kasar, haka kuma da dakatar da ginin katanga a bakin iyakokin kasar da Mexico. A cikin jawabin nasa bayan rantsar da shi, shugaba Biden ya yi kira ga Amurkawa da cewar sai su fara sabuwar rayuwa ya kalubalance su baki daya da sai su rubuta tarihin Amurka cike da kyakkyawan fata ba da tsoro ba na haɗin kai ba rarrabuwar kawuna ba ya kasance labari wanda nan da shekaru masu zuwa za a faɗa cewa mun ansa kira na tarihi cewa Amurka ta tabbatar da yanci a gida sannan ta kuma sake kasancewa abun koyi ga duniya tsayawa cikin mutunci da adalci a idan duniya wannan shine sharhin muryar Amurka na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
Masauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin cewa mu zauna lafiya wassalamu alaikum